sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an muni lafiya. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shirin namu na ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023. Aisha Mu'azzu ce tare da Mahmud Lalo da Tarfilu Hashim Gumal muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu, za mu zagaya wasu jihohin Najeriya don jin yadda zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya suke gudana.
Wannan zaben ya fi na baya da muke kyau saboda an zo an yi free and fair election. Babu magudi wannan, kowa ya fi so ya zaba abin da ransa ke so.
To Aisha, sai dai duk da san barka da wasu ke yi da zaben a wasu yankuna an samu tangarda kamar ta rashin fara zaben da wuri.
Komai na tafiya daidai, amma matsalan waɗansu nambobin da ake duba mutum sai ya bi layi ya jo daidai inda zai yi zaɓe. In aka kaci katinsa aka duba sai a ce wai ba nan ne zai yi zaɓe ba. Mutane da yawa sun rikice a haka basu
duka cikin dai mazuru duk cikin dawaturu babu polling da aka hauka a kwacin zaɓe. Ga mutane nan sun yi sharkucin.
To za a ji cewa hukumar zaɓe ta INEC ta sanar da tsawaita kada ƙuri'a a yankunan wasu jihohin ƙasar saboda wasu matsaloli da aka fuskanta. Sannan kamar yadda muka yi a shirinmu na rana, za mu buɗe layinmu domin ku kira ku faɗa mana yadda kuka ji da wannan zaɓe.
To Mahmud, amma kafin nan bari Tarfilu Hashim Gumal ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar masu kada ƙuri'a a Najeriya suka jefa ƙuri'a zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sauka daga kan mulki bayan cika wa'adinsa na tsawon shekaru 8 kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya ba shi dama. Kimanin 'yan Najeriya miliyan 90 ne suka cancanci kada ƙuri'unsu a zaben demokuraɗiyya mafi yawan al'umma a Afirka, wanda kuma zai tantance waɗanda za su yi aiki a majalisar dokokin ƙasar. Tsohon ɗan siyasa Bola Ahmed Tinubu, mai shekaru 70 wanda tsohon gwamnan jihar Legas ne daga jam'iyya mai mulki ta APC, da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar mai shekaru 76 daga babbar jam'iyyar adawa ta PDP, na fuskantar ƙalubale daga wani ɗan takara na uku Peter Obi, mai shekaru 61 daga jam'iyyar LP, wanda ke da goyon baya a tsakanin matasa masu zaɓe. Zaben da yana faruwa a daidai lokacin da Najeriya ke fama da karancin takardun kuɗi da ya haddasa fatara da hauhawar farashin kayayyaki da kuma karancin makamashi. A baya dai an fuskanci magudin zaɓe da tashashen hankula a zaɓukan Najeriya, amma 'yan takarar shugaban ƙasa sun yi alƙawarin goyon bayan gudanar da zaɓen cikin lumana da gaskiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta ce za ta fitar da sakamakon zaɓen nan da 'yan kwanaki. Haka kuma hukumar ta bullo da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a don taimaka wajen hana magudi. Hukumomi a kamar sun ce akalla mutane 19 ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani taron wasanni a kudu maso yammacin ƙasar Kamarin. 'Yan wasa tara da suka fafata a gasar tseren a garin Buwa sun ji rauni tare da 'yan kallo 10 ciki har da wani jariri. Gasar ta shekara-shekara tana bikin cika shekaru 50 da kafuwa, inda sama da 'yan wasa 550 da ƙasashe 13 suka halarta. Gasar dai ba ta wuce mintuna 30 ba a lokacin da fashewar ta afku a yau Asabar, inda 'yan tsere da 'yan kallo suka arce. Kasar kamar dai na fama da faɗace-faɗace tun bayan da 'yan aware masu magana da Ingilishi suka kaddamar da tawaya a shekarar 2017 da nufin ɓallewa daga yankin da mafi rinjayen ƙasar masu amfani da harshen Faransanci ne suka mamaye, da yunkurin kafa ƙasa mai cin gashin kai mai magana da yaren Ingilishi. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kashe sojoji sama da 70 tare da raunata wasu da dama tare da yin garkuwa da mutane 5 a wani harin kwantan ɓauna da aka kai akan ayar motocin soji a arewacin Burkina Faso. Sanarwar da kamfanin dillancin labarai na AMAC ya wallafa jiya Juma'a ta ce ta kai hari kan ayar motocin da ke ƙoƙarin shiga yankunan da ke ƙarƙashin ikonta a kusa da Diu a lardin Odalan na Sahel, inda suka kwace makamai tare da fatattakar sojojin da suka ja da baya zuwa cikin hamada. Hotunan da ƙungiyar ta fitar sun nuna gawawwakin mutane 54 sanye da kakin soji a kwance cikin datti da jini, da kuma bindigogi sama da 50 da aka kwace, da kuma hotunan sojoji biyar da ta ce an kama su ne a matsayin fursunoni. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. darajar kudin riyal na kasar Iran yayi kasa sosai idan aka kwatanta da dalar Amurka a yau Asabar duk da matakan da babban bankin kasar ya dauka na rage bukatar kudaden kasashen waje daga masu ajiyar kudi dake nuna damuwa game da hawa farashin kayayyaki da tattalin arzikin kasar farashin riyal ya kasance akan 1575 a kasuwar bayan fage idan aka kwatanta da dalar Amurka wanda a ranar Juma'a take 1540 kamar yadda shafin musayar kudaden waje na bombast.com ya rawaito shi ma gidan yanar gizon bazar360.com kuma ya bada kimar a matsayin 1575 yayin da hawa farashin kayayyaki na shekara-shekara ya wuce kashi 50 cikin 100 iraniyawa sun yi ta kokarin kare darajar ajiyarsu ta hanyar siyan kudin waje ko zinare a kokarin da ake na shawo kan lamarin kasuwanni da sauƙaƙa buƙatar neman kudaden waje yau a sababban bankin kasar ya dage doka hana shagunan canji masu zaman kansu daga ƙarshe wata kila rashin tararrage yawan samar da kananan jiragen nan marasa matuƙi take kera wa Iran kamar yadda ma'aikatan tsaron Burtaniya ta sarar a yau Asabar a cikin wata sanarwa ma'aikatar ta ce babu wani rahoto da ke nuna an yi amfani da kananan jiragen a Ukraine tun kusan 15 ga watan nan na Fabrairu yayin da aka ba da rahoton lalata akalla 24 a cikin tsakanin ƙarshen Janairu zuwa farkon watan Fabrairu an lalata kananan jiragen masu yawa a cikin 'yan kwanakin farko na wannan shekarar in ji ma'aikatar ma'aikatar ta Burtaniya ta ce mai yiwuwa ne Ukraine ta nemi ƙarin jiragen marasa matuƙi duk kuwa da mummunan yanayin da suke da shi na lalata guraren da suka nufa watakila rashi tana amfani da su a matsayin yaudara don karkatar da tsaron wato tsaron sararin samani Ukraine daga ingantattun makamai masu linzami na rasha a cewar rahoton ma'aikatar shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi a ranar Juma'a cewa kisan da rasha ta yi wa mutane da dama a Ukraine ba zai tafi a banza ba ba tare da hukunta su ba ya ce yana son a gabatar da sojan rasha da shugabancin siyasa a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa
a kai da Sarfilu Hashim kuma da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau ne aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a duk fadin Najeriya kuma zamu neka wasu daga cikin jihohin ko yankunan kasar domin jin yadda zabukan suka gudana da farko ga rahoton Hawwa Umar daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya
a kokarin da hukumar zaben ta Najeriya INEC ta yi na rage cinkoson jama'a a rumfunan zabe ta kirkiri sabbin rumfuna sai dai akwai waɗanda suka fuskanci matsalar rumfunan zaben nasu duk da cewa a wasu rumfunan an tanadi motoci dake daukar mutane zuwa sabbin rumfunan su na halarci rumfar zabe dake unguwar Mabusha a Abuja inda na zanta da wasu mutane da suka fito domin kada kuri'ar su ga kuma abin da suke cewa
sunana Abdullahi Adamu komai na tafiya daidai amma matsalan waɗansu nambobin da ake duba mutum sai ya bilahi ya jo daidai inda zai jabe in aka kaci katin sa aka duba sai a ce wai ba nan ne zai jabe ba mutane da yawa sun rikice a haka basu san ma inda zai jabe in duka wa'ansu nan ana ɗibe su a mota ana kai wa'ansu unit daban-daban
sunana Blessing John na yi zabe ya yi kyau ba laifi ba mu wace ba muna kan zabe dina ma ba wani rikici lafiya kallo ba wani damuwa muna addu'a Allah ba mu na mai kirki wanda zai duba mu da tausayi
su ma masu sa ido da kula da zaben daga jam'iyyu daban-daban sun nuna cewa zaben yana tafiya akan tsari
sunana Comrade Ibrahim Adokutama ni observer ne na NNPP ba abun da zamu ce Allah sai dai godiya gaskiya wannan zabe na bana kan gaskiya yazo da wani sabon yanayi da kuma gaskiya gashi ne tun samu mutane suke ta gudanar da zaben su cikin kwanciyar hankali duka agent din mu na kowane party ga sunan muna zaman lafiya ana zaman lafiya ba hayaniya ba zage-zage
sunana Muhammad Sani ni supervisor ne na APC zabe yana tafiya a yadda ya kamata ba matsala in Allah ya yarda Allah ka ba mai rabo sa'a
na Yakubu Guma agent na PDP a wannan unit da ba damuwa zabe yana tafiya sai dai an fara da dan lati ne amma in Allah ya yarda za a gama lafiya
karfe nawa ma aka fara zabe
an fara around 9 o'clock so zo da wuri babu mu san me ya faru ba
me kake fata
ina fata a gama zabe lafiya Allah ya ba mu nagari
sauran masu kada kuri'a sun tofa albarkacin bakin su
sunana Saminu Usman wancan zaben da aka yi na Amurka hakura ma na yi ba saboda matsalar na na'ura, amma har yanzu da nazo ban taba ban ga wani wanda na'ura ta bashi problem ba. Su Allah sun yi wani abu da suka ya burge mu, sun karkasa ma yawan cinkoson da ake samu ya kan kawo bambancin ra'ayi a gardama har wani abu ya faru.
Sunana Umar Faruk Abubakar, wanda aka fi sani da Umar Kansi. To yanzu haka dai muna da ku, amma already abubuwa sun yi nisa tunda na gidan polling unit din nan gaba daya mu 122 ne, kuma yanzu haka ana wajen na 80 zuwa 81 abu ba kai ci fahim ba dai. Gaskiya inda zabe yake gudana a nan dai inda muka gani alhamdulillah, saboda me? Kowa yana cikin hayyacin sa, yana cikin nutsuwar shi, ba wani rikici, ba wani nuna bambanci. In ka zo dama ga mun kira kowa, kai kawai ya karba nan ba shi ya koma gefe, daga nan baka tayi za a kira ka, an zo kanka za a kira ka, kaje za su duba maka su komai su dauka su baka, kawai kaje ki zaba ka kauce.
Kawo yanzu dai duk harkokin zaben a Najeriya na tafiya yadda ya kamata ba tare da wani kalubale ba. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida ke Hawwa Umar, yanzu kuma bari mu leka Ibadan, babban birnin jihar Oyo dake kudu maso yammacin Najeriya, inda Hassan Umar Tambol ya aika mana da wannan rahoto da za ku ji.
A halin yanzu dai an kammala zaben shugaban kasa da na yan majalisun tarayya, kuma tuni aka fara tantance kur'un da jam'iyyu suka samu.
APC, APC, PDP, PDP, APP, ADC,
daga nan sai magoya bayan jam'iyyun suka ce sai an cire kur'un da suka lalace, wato invalid a turanci. Bayan wannan sai aka shiga kidayar kur'un. Wasu da na yi zaben sun bayyana ra'ayinsu a game da zaɓuɓɓukan.
Sunana Alhaji Bala Abdulkadir Jada, na yi zaɓe ƙwarai da ni da mashala.
Ya zaɓe ne to?
Zaɓe ka alhamdulillah, domin a mazaɓata ba mu ne muke lijin.
Mutane sun fito da yawa?
Mutane sun fito. Dalilin gwargwado?
Na'urorin da ake amfani da su wajen zaɓe.
Wannan na'urori sun yi daidai, babu inda aka samu wani mashkila.
A lokacin da kake ƙoƙarin ka kada ƙuri'a ba ka samu wani tsaiko ba?
Babu komai wallahi.
Kamar minti ne ka ɗauka a layi?
Ban fi minti biyu ba zuwa uku.
To wajen kada ƙuri'a?
Wallahi shi ma ba fun miki ɗaya zuwa.
A da ka taɓa yin zaɓe, yaya za ka kwatanta shi da wannan zaɓe na yau?
Wannan zaɓen ya fi na baya da muke kyau, saboda an zo an yi free and fair election.
Wato kana ganin ba maguɗi?
Babu maguɗi wannan, kowa ya fito ya zaɓa abin da ransa ke so.
Me yake baka sha'awa a wannan zaɓe?
An yi zaɓe lami lafiya.
Sunana Nuhu Yahaya, ana ce min ɗan malam. Ni ina yi ma APC agent ne. To gaskiya zaɓe alhamdulillah, tunda yadda muka sa rai za a samu kwanciya hankali a zaɓe, ga shi mun yi zaɓe cikin yadda Allah, an yi zaɓe lafiya, ga shi muna neman ma kammala zaɓe ana irga, kuma babu wani hayaniya da ya faru.
Ka gamsu da yanda aka yi wannan zaɓe?
Gaskiya na gamsu sosai wallahi, saboda akwai kwanciya hankali, babu amfani da kuɗi a wajen kaɗa ƙuri'a, kowa an kyale shi ya zaɓa ra'ayin shi.
Sunana Ruqayyah Abubakar Adam, NMPP. Zaɓe na tafiya yanda ya kamata, masha Allah, ba hayaniya ba wani.
Da yake kina wakiltar jam'iyyar NMPP, ke da wani magudi a cikin wannan zaɓe na yau?
Ba wani magudi.
Ku gamsu dai da an kai zaɓe?
Na gamsu.
Ƙuri'un kun ka samu a wannan zaɓe sun gamsar da ke?
Sun gamsar da ni.
Sunana Suleiman Muhammad, na yi zaɓe ƙwarai.
To me ka lura shi a game da wannan zaɓe?
Alhamdulillah, tunda mun gama lafiya, babu fitina, ba komai.
Me baka sha'awa kuma a cikin wannan zaɓe na yau?
Ya zaɓen nan ya bambanta da na bara na shekara huɗu da suka wuce, don saboda a wannan zaɓe da aka yi kritin za a ji ka jefa ƙuri'a ka.
Kawo yanzu da nake aiko da wannan rahoto, ba mu samu wani labarin rikici ba. Kana akwai ɗimbin jami'an tsaro ɗauke da makamai a ko'ina. Hassan Umar Tambol, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambol. Mahmud, yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa arewa maso gabashin Najeriya, inda Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da wannan rahoton kan yadda zaben ya gudana a jihohin Borno da Yobe.
Irin yadda aka gudanar da zaɓuɓɓukan kasara, an dai kammala wannan zaɓuɓɓuka ne yayin da wasu rumfunan zaɓen aka kai musu kayayyaki kan lokaci, wasu kuma suka samu ɗan tsaiko. Ana dai 'yan takarar shugaban ƙasa guda 18 wanda za a zaɓa guda ɗaya tilo da kuma mataimakinsa, yayin da 'yan majalisun dattawa za a zaɓa guda 109 wanda za su kasance uku kowace jiha, da kuma guda ɗaya tilo a babban birnin tarayya Abuja. da za kuma zabo ɗin majalisun wakilai guda 360 na kuma son mu tambaye wasu daga makotan jihar Borno wato jihar Yobe ko ya shirye shiryen zaben nasu yake a yau
zabe ba maganar zabe kayan zabe ba duk da maturu ba ruba ba yanzu ga yana magana ana neman karfe 11 duka cikin da maturu duk cikin da maturu babu polygonin da aka hauka a kwacin zabe ga mutane nan sun yi sharko sharko wasu sun fito tun karfe 6 wasu daga yin sallah asuba ma yanzu ya kuke cikin mutanen garin da maturu dai ba kuro a muna cikin bacin rai sakamakon cewa kamar yadda shi shugaban hukumar zabe ta kasa ya fito kafafen watsa labarai ya fada cewa za a fara kawo kayan zabe tun karfe 7 a fara tantance mutane karfe 8 abin aka zo aka samu sabanin haka kaga sai mu ce kamar magana su ba ta yi tasiri ba
assalamu alaikum sunana Ali Muhammad shugaba mai magani gashuwa a shirye-shiryen zabe gaskiya alhamdulillah kuma yana tafiya daidai mutane sun fito amma dai ba fitowa sosai irin na da ba dan duka mazabun ka lura babu jama'a sosai amma dai alhamdulillah mutane cikin nutsuwa ana jefa kuri'a cikin kwanciyar hankali
to menene fatar ku da wannan zabe da za ku gudanar a yau shugaba
muna fata zan wannan zabe da muka fito zai mana alkhairi Allah ya mu zabu abin da muka zaba Allah ya ba mu
sunana Hassana Ibrahim Gaidam
gani cewa kuna na garin Gaidam ya shiri zabe yake a Gaidam nan
a zabe lafiya ko baki duk sun kikiso da na nesa da na kusa ta kowa wanda yake kamar su Kano ma duk sun zo su kada kuri'a
ko mai ya wuce kai an ji ba ka kayan zabe ba
eh ba su kawo ba gaskiya ba su kawo ba
wasu kenan daga makwabtan jihar Borno wato jihar Yobe to koya mutanen jihar Borno suke tunkarin sakamakon zaben
sunana Solomon ne tiza tun daga kama daga jihare mu Philip Polo wannan har zuwa federal high court ba inda ke zabe
yanzu sha biyu saura minti 20
haka
ana maganin cewa sun takwas da rabi za a fara zabe kada wani kuma har yanzu malaman zabe ba su zo ba da kayan zaben
mutane mu sun fito karfe 8 bai ba sunanan Allah to har yanzu malaman zabe ba wanda ya zo shi da muka mota ya wuce kawai
sunana Malam Yunusa
ka samu kai zabe
insha Allah na samu na yi zabe successfully
to menene fata ga sakamakon wannan zabe
Allah ya sa gama lafiya Allah ya ba mai nasara sa'a nan da yakan ba wani hayaniya ba komai ana yin sai problem inda muke samu yanzu abun zabe su dine baya dauka wani zai zo za dauki photon shi amma ganjen kuma babu sunan shi a list wani kuma photon bai dauko ba amma akwai sunan shi a list so wannan challenges din an samu gaskiya
to ka samu kai zabe
wallahi ban samu ba ina nan ina jira dai ka
to me yake fara ba kai zabe ba
to ana tantancewa tukunna
kaman ka samu an tantance kan
ba tantance ne ba har yanzu gashi nan muna kan layi
yayin din madami nan ne
to gashi guna gon kwa wajen zabe kin samu kin zabe
eh na yi zabe alhamdulillah Allah ya ba mu mai da talaka ya koshar da yunwa mu yara mu su samu su yi makaranta mu yi noma ba kwala-kwala ba wahala mu ji daɗi mu yi rayuwa
Amina Muhammad
to Malam Amina kin samu kin zabe
na samu na yi zabe
na menene fataki ga wannan sakamakon zabe
alhamdulillah mun yi zabe da Allah ya ba mu shugaba na gari su yi mana adalci yaran mu su yi karatu shine maganar mu
wasu al'umman Najeriya kenan dake ta bayyana kudurorinsu sakamakon wannan zabe da yake gudana a yau Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, kada a manta an jima kaɗan za mu buɗe layin mu domin ku kira ko bayyana mana ra'ayinku dangane da abin da ya shafi zaben da aka yi a yau. Lambar da za a kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-6555. To dangane da wasu ƙorafe-ƙorafe da aka samu musamman kan wuraren da aka samu jinkirin zuwan kayayyakin zaɓe ko hatsaniya. Hukumar zabe ta INEC ta tsawaita jefa ƙuri'a a wasu jihohi har zuwa gobe Lahadi idan Allah ya kai mu kamar yadda ta sanar ɗazun nan.
Haka ne mamu jihohin sun hada da Lagos a unguwannin Surulere, Ikati, Okota, Etiosa, Kosofe da Oshodi. Sai wasu yankunan Abuja, Ebonyi, Rivers, Imo, Anambra, Kano, Edo, Delta, Kogi, Bayelsa da Enugu. Hukumar ta ce za ta bude rumfunan zabe daga karfe 8 na safe zuwa 12 na rana a gobe Lahadi.
To da fatan mutane da ke wato da ke waɗannan yankuna za su garzaya goben don kada ƙuri'unsu. To Aisha, yayin da ake dakon sakamakon zaben na Najeriya akwai 'yan ƙasar da dama mazauna ƙasashen waje da ke sassa daban-daban na duniya ciki har da nan Amurka waɗanda yanzu haka hankalinsu ke can Najeriya. To domin su ma a ji ta bakinsu dangane da fatansu kan wannan zaɓe, Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna ta waya tarho da wasu daga cikinsu.
Na Jafar, ina zaune ɗan jarida ne ni, amma yanzu ina gudun hijira a ƙasar Burtaniya, ina zaune a cikin garin London a yanzu. Da cewa bana Najeriya amma zuciyata da ƴan uwa da abokan arziki duka suna Najeriya kuma har yanzu Najeriya kasa ta ce tunda ba kasa na canja ba kuma ina fatan alheri ga kasa ta cewa ina so a yi zabe cikin lumana sannan a bari abinda jama'a suka zaba haƙƙi ne ga gwamnati ta tabbatar cewa abinda aka zaba shi din ne ya tabbata ba wai a gani an zabu wani abu an zabu ga abinda aka zaba kuma hukuma ta zo ta murde ta kawo wani abu daban ba wannan kalubale ne a wannan zaben tunda babban bankin kasa ya saurara matakai da yawa dab da zaben na cewa abinda ne yanda wato kudi ba su tasiri ba a harkar zabe
sunana Fauziya Ado ya kasai daga Kano yanzu ina zama a Toronto dake kasar Canada inda nake yin postdoctoral research a York University wannan zabe na yau ina ganin shine wanda ɗan Najeriya ya kamata su zabi na gari dan ina ganin idan ba mu dace ba to kasar mu kuma sai da hakuri ina kira da jama'a kuma su cire kabilanci su duba cancanta su tana wahalar da muke sha musamman akan harkar tsaro da tattalin arziki su kuma wanda aka zaba su ji tsoron Allah su sauke nauyin da Allah ya dora musu ko dan ƴaƴansu da jikokin su da za a haifa nan gaba duk dai ba mu da ƙasa da ta wuce Najeriya so dole mu so ta ci gaba daga shi ina addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari
sunana Dr. Yakubu Sani Wudil kuma ina magana daga nan Dammam Saudi Arabia to wannan rana gaskiya wato rana ce mai matukar tarihi musamman tunda mutane ɗan Najeriya sun samu dama da zai ba da dama a zabi shugabanni a matakin ƙasa tun daga kan shugaban ƙasa kenan da kuma ɗan majalisun tarayya a wannan ƙasa ta mu
kira zakai da hukumomin Najeriya domin kaga sun ba ku dama kuma wato a zabi mai zuwa kuma kun kada ƙuri'unku
gaskiya wato wannan batu ne mai wato matukar muhimmanci duba da yawan ƴan Najeriya da suke kasashen duniya wato yau mu ya kai majalisun mu na ƙasa su duba a yi dokoki ko a gyara dokoki domin su ba da dama mutane su yi zabe daga kasashen da suke
sunana Dr. Muhammad Abdullahi Garba mazaunin Turkiya dan kasan Najeriya kuma haifaffen dan Borno State mu fatan mu shine mutanen mu na Najeriya su yi kokari su zabi shugaba na gari wanda zai san mutuncin su a gaban idon duniya da kuma gaban jama'a dan saboda an ka duba dai cikin wannan dan lokacin nan na da muka samu kanmu a cikin waɗansu hali wanda mun shiga matsalolin hali dan saboda matsalan da yake faruwa shine duk lokacin da ana matsalolin hali a can gida mu Najeriya mu ma yana shafa mu da muke kasan waje dimo mutanen Najeriya sukan zo suna zama cikin dadi mu ma anan yana shafa mu kuma sai mu ma mu zama cikin dadi da walwala
to yaya kake ji dangane daga shi zabe kana wata kasa
a dai ra'ayina gaskiya ban ji dadin sa ba dan saboda kullum mu abinda muke kokari muke gaya wa kasan mu Najeriya ta dinga kokari ta samu mana yanda mu muke zama a kasan waje mu ma zamu dinga jefa kuri'an mu dan saboda mu da muke wajen ma mu ma zamu ba da gudumawa game da wanda za a zaba ya zama a samu a zaba na gari dan mu da muke kasan waje muna da yawa kuma akwai waɗansu abubuwan da mu da muke waje za mu iya mu fahimce shi fiye da ma wanda yake gida
zabe ba da fada da zubu da jini
to kamar yadda muka alƙawanta muku yanzu lokaci ne da zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan zabe da ake dakon sakamakon sa kuma da alamu mun samu wani da wani na kan layi daga jihar Taraba wane ne yake kan layi
Nine yaya Aliyu daga Jalingo jihar Taraba.
To yaya Aliyu yaya kake kallon wannan zabe da aka gudanar?
A zabe alhamdulillah don zaben da aka yi yau din nan yafi na baya inganci.
Me yasa kace haka?
Hayaniya ba komai. Zaben
an kammala
komai don gaskiya ni na gamsu da zaben da muka yi mun je mun yi layi mun ci gaba dan tsara su ka ba komai. Mun je mun zabe mun je mun zauna ba inda aka fara kowa in yayi zabi ya koma gefe zan haka muka yi kuma an girga guri ni ban je wurin ba amma dai gaskiya abu yayi kyau indai Allah ya sa a ci gaba fi da wannan
To mun gode sosai Malam Yaya. Yanzu kuma akwai wani akan layi har yanzu daga jihar Yobe. Wane ne daga Yobe? Wa muka samu daga Yobe?
Na ga kaman ya katse to Aisha masu sauraro muna fatan wato da fatan zamu na afuwa an ji hankalin mu cewa akwai shakku kan wato bayanan tsawaita zabe a wasu jihohi muna nan muna kan bibiyar wannan batu idan mun samu cikakkun bayanai zamu fada masu sauraro mu da fatan zamu na afuwa
to masha Allah
to wane ne ke kan layi daga kuma ina kake kira
Namar Umar Majera ta jihar Niger Najeriya.
Yaya zaben take inda kake?
To zabe kam ya gudana cikin kulciyar Kaduna Lumana.
Ina batun an samu an tanta an kowa da ya haukan layi ya kada ƙuri'arsa.
Insha Allah an gudanar zabe cikin kulciyar Kaduna Lumana.
Masha Allah. Kuma ka amince da kun amince da irin zaben yadda zaben ya tafi.
Insha Allah Rabbi.
To mun gode sosai.
Ga wani daga Niger wane ne akan layi
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kuma mallan Alena shugaban kulan murya arewa anan da gombe da aka jaho Niger
to menene ra'ayinka dangane da zaben Nigeria na'am
eh ina ji na ɗan Nigeria da sun kai wanga zabe lamu lahiya Allah ya zaba musu shugaban kwarai mai adalci mu addu'a ta za mu tanye su ƴan uwan Nigeria tun da zamu taba Nigeria taba Nigeria kuma wanga zabe da an kai wallahi ni na yaba da shi kuma da an ka samu an kai tsaro kwarai an ka tsare nagode murya America Umma Mala Arewa shugaban kulan murya Arewa anan dogon dutse
to madalla mun gode bari mu je jihar Nasarawa wane ne akan layi yawa muna jin ka na jihar Nasarawa yawa
to assalamu alaikum kuna tare da mutum na mutane
ga wa alaikum salam
daga karamar hukumar Doma da ke wai
menene ra'ayinka game da zaben da aka gudanar yau
to a gaskiya ni zan ce alhamdulillah gaskiya zaben da aka gudanar yau muna fata Allah ubangiji ya sa a ci gaba da irin wannan zabe domin yadda mu muka fito aka yi zabe a karamar hukumar Doma da kewaye musamman a jihar Nasarawa wato ya zama kamar ranar sallah ne an fito ne da cikin farin ciki da kwanciyar hankali aka yi zaben nan kuma kayan zabe ita hukumar zabe ta cika alkawari ta kawo kayan nan akan lokaci kuma mutane sun bi layi kuma sun yi zaben su cikin kwanciyar hankali muna fata nan gaba za a ci gaba da irin wannan domin mu ba a samu gardamar komai ba an yi zabe lafiya kuma an gama lafiya kuma kuma da kuka ba mu damar nan Allah ya saka muku da alheri to Allah ya kara
mun gode da alamu akwai wani akan layi daga Wushishi waye ke magana
Salamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. To yaya kake kallon wannan zabe da aka gudanar a yau?
Gaskiya zabe sai mu ce alhamdulillah sai mu ce Allah ya tabbatar da alheri amin da muka zaba kuma Allah sai ya ba mu shi. Gaskiya zabe ya ce kuma mutane su fito bakin gurgudu. Ba tare da diba komai wallahi an zabe ne ce kuma da fatan Allah tabbatar da alheri malaman zabe kuma su ba sun so akan lokaci ita kuma zabe ta cika alƙawari ta kawo kayayyaki akan lokaci. Kuma an tsaye an yi zaɓe gaskiya ba cin gurgudu da su sai dai mu ce Allah ta mutuwa da alheri.
To amin mun gode sosai. To muna godiya kwarai da duk waɗanda suka kira domin bayyana yadda aka gudanar da zaben na yau a yankunan su. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan shirin namu na musamman da muka kawo muku wanda ya ta'allaka kan zaben shugaban Najeriya da 'yan majalisun tarayya da aka gudanar.
To sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na zafin agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu kawo muku sabbin bayanai dangane da sakamakon zaben. Kada ku manta za ku iya zuwa shafinmu na Facebook, Instagram, Twitter domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da Sarfil Hashin Gwen da suka taimaka wajen gabatar da wannan shirin sai injininmu Solomon Abo da sauran abokan aiki da suka hada da Mutala Faruk Sanyin na Binta S. Yaro, Zarawa Aminu Fage da kuma shugaban sashen Hausa na murya Amurka Ali Mustapha Sokoto da muka hada wannan shiri baki daya. Salamu alaikum.